Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya fara fuskantar barazanar tsigewa daga majalisar dokokin kasar tun bayan da kotun kolin birnin London din ta yi watsi da matakin da yake son yankewa na dage zaman majalisar dokokin har tsawon makonni biyar kafin ficewar Burtaniya kenan daga kungiyar tarayyar Turai. Dan takarar shugabancin kasar nan a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya daukaka kara zuwa kotun kolin Najeriya domin kalubalantar nasarar da aka tabbatarwa Muhammadu Buhari a babban zabe da ya gabata. Kotun sauraron kararrakin zaben kujerun majalisar dokokin Kano har wa yau ta sake yin zafafan hukunce-hukunce da suka hada da soke zaben wasu mazabu uku a karamar hukumar Madobi. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Isaac dan Uwarano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowanne gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Prime Minister kasar Burtaniya ya gamu da tutsun kotun kolin London inda ta yanke hukuncin cewa shawarar da ya bawa sarauniyar Ingila kuma ta amince na dage zama majalisar dokokin kasar har na tsawon makonni biyar gabanin ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Abu ne da ya saba ka'ida, a dan haka ba zai yi aiki ba, dole ne a yi watsi da shi. A lokacin da take yanke hukunci kan wannan takaddama, mai shari'a Lady Haley ta jaddada cewa wannan mataki ba wai iya nata ne kadai ba, dukkanin alkalai 11 da suka jagoranci shari'ar sun yi amannar cewa dakatar zaman majalisar ya saba wa doka, kuma alamomi sun nuna an yi shi ne domin hana majalisar zama da nufin ta yi muhawara kan batutu wanda suka shafi shi a nan mulkin gwamnati. Wannan hukunci dai ana iya cewa ya janyo sabon tunzuri daga bangaren majalisar, inda rautanni suka ce tuni jagoran jam'iyyar SNP a zauren dokar Ian Blackford ya nemi Prime Minister da ya gaggauta sauka daga mukaminsa, ko kuma dai su kai ga matakin kada masa kuri'ar yanke kauna, wanda kuma daga nan ne zai fara girbe abin da ya shuka. A cewar Mr. Blackford dai wannan mataki na Prime Minister tamkar wata zaizayar kasa ce a sha'ani na siyasa, kuma ya nuna karar cewar ba shi da kwarewar aiki ballantana ya iya dakatar da ayyukan majalisa. A dan haka dole ne ya karbi kaddarar abin da ya aikata, tunda dai kowa ya debo da zafi daman bakinsa zai kai. Wannan hukunci na kotun kolin London dai wata yar manuniya ce game da matsayin fannin shari'a a kasashen da suke girmama wannan bangare kenan, da kuma tasirin sa a cikin sha'anin mulkin demokradiyya, tunda dai kudirin Prime Minister wanda ke da matsayi irin na shugaban gwamnati, da kuma tasirin nuna goyen baya ga wannan kuduri nasa daga sarauniyar Ingila wacce ke da karfin iko tamkar na shugaban kasa, duk an yi watsi da su tare da kallon matsayin doka. Hakan wata ilka iya zama izina ga masu mulkin kasashe irin namu, domin dai koda a nan Najeriya akwai babban kalubale da fannin shari'ar ke fuskanta, musamman wanda ya shafi take haƙƙin doka da kin girmama umarnin kotuna daga masu ido da kwalle a cikin mulkin siyasa. Koda dai hakan wani abu ne da a yanzu ake jin zai zama tarihi, tun bayan da babban jojin kasar nan yayi kashedi da babbar murya cewar bangaren shari'ar ba zai ci gaba da lamantar irin wannan karan tsayewa dokar kasar nan ba. Za mu gane hakan a nan gaba daga kamulu da yin ire-iren hukunce-hukuncen da za su biyo baya a nan gaban. Kuma dai a farko-farko akwai sabon umarni da wata babbar kotun tarayya ta Abuja ta fitar na cewa a saki mawallafin jaridar nan ta Internet Sahara Reporters wato Omoyele Sowore. Ko da yake dai a yayin yanke wannan hukunci, kotun ta umarci Sowore ya ajiye fasfonsa na tafiye-tafiye zuwa kasashen ƙetare, wanda kuma hakan na zuwa ne a gabar da hukumar tsaro ta farin kaya DSS da take rike da shi ta janye karar da ta kai babbar kotun tarayya, inda ta nemi a ci gaba da tsare Omoyele Sowore din bisa zarginsa da hannu a asasa ta'addanci. Ta yiwu daga wannan umarni na kotu a fara ganin misali na daga irin motsin gwamnati ko kuma dai hukumominta dangane da girmama fannin na shari'a da babban jojin kasar nan yayi jin kunne a kai, tunda dai bayanai sun gwada cewa kusan tun bayan komawa kan tafarkin demokradiyya ba a taɓa samun shugaban da yake ikirarin girmama doka irin shugaba Buhari ba, sai dai kuma an zargi gwamnatinsa da yi wa dokar karan tsaye a lokuta daban-daban da suka hada da kin yin biyayya ga umarnin kotuna, musamman kan shari'ar su samba da suki da irin su alzakzaki. Shi kansa dai dan takarar shugabancin kasar nan a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar wazirin Adamawa a wannan gaba ya daukaka kara zuwa kotun kolin Najeriya domin kalubalantar hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta yi na kin tabbatar masa da nasara a game da babban zabe da ya gabata. Ita dai kotun sauraron kararrakin zaben mai alkalai biyar karkashin jagorancin mai shari'a Muhammad Garba idan za a iya tunawa ta yanke hukunci ne a makonni biyu da suka gabata da take tabbatar da nasarar shugaban kasa Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a matsayin halastaccen wanda ya lashe wancan zabe na watan Fabrairun 2019. Atiku Abubakar wazirin Adamawa da jam'iyyar sa ta PDP suna masu ra'ayin cewa tabbas wancan hukunci na kotun sauraron kararrakin zaben akwai kuskure ciki cewar wai Buhari shine mai nasara bayan kuma a bayyana take cewar ya gaza wajen kare kansa akan batutuwa da dama musamman kan kalubalen da ake masa game da takardar kammala karatun sa na sakandare wadda ita ce mafi kankantar sheda da duk mai son tsayawa takarar shugabancin kasa zai gabatar kafin samun cancantar sa da tsayawa kan wannan matsayi wanda hakan yasa suka dauka kara zuwa kotun koli. Atiku Abubakar dai yace yana da kyakkyawan zato game da bangaren shari'a a kasar nan cewar zai samu haƙƙin sa da aka tauye masa a baya domin dai ya tabbatar da cewa shine ya lashe zaben da ya gabata muddin za a bi didigin ka'ida ta yadda aka yi wannan zabe da kuma kallon bangarorin da yake da shubha. Matsayin kotunan dai da ake zaton a wannan lokaci ya fara sauya taku abu ne dake buƙatar fasa bakin wasu lamura masu sarkakiya dangane da alakar waɗanda ke da shari'o'i a gaban kotuna da kuma gwamnati dake mulki. Shin anya salon zai kai ga sauyawa kuwa zuwa ga taba mutanen da suka karya dokar kasar komai girman su kamar yadda babban jojin kasar nan yayi ikirari? Nan gaba dai idan hali yayi zamu kawo muku tattaunawa da masana a wannan fage, amma kafin nan zamu dawo kan sauran batutuwan siyasa musamman a nan jihar Kano ko da dai ita ma nan an yi shari'a ga madakujerin majalisar dokokin jiha da nan gaba kadan za a ji wadda gabanin hakan zamu dauki kalaman shugaban kwamitin fansho na majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Kabiru Alasarrum wanda yake jawabi a wajen taron shiya shiya na tantance ɗan fansho domin tabbatar da ganin haƙoƙin su na zuwa gare su ba tare da wata matsala ba.
Babban abin dadi ga al'umman mu musamman kuma dukkan wani fansho a Najeriya yadda Allah ya kaddara sadanan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekarau tsohon gwamnatin jihar Kano shugabanmu ya kasance shugaban kwamitin fansho tana karkashin sa a majalisar dattijai, ni kuma danku Kabiru Alasarrum tsohon shugaban majalisar dokoki jihar Kano na zama shugaban kwamitin fansho na majalisar wakilai, kuma akai sa'a aka samu Dr. Chioma Nena Ejekeme ita ma fanshina ce, kuma tunda Allah isa aka bata wannan matsayi take aiki ba dare ba rana a tabbatar da cewa an ci gaba da ba al'umma haƙin su. Kamar yadda aka sani kasafin kuɗi na bana ya kusa zuwa 2020 budget wadan Allah da kuma ne shugaban ƙasa ya faɗa nan da wata ɗaya ko biyu za su gabatar a majalisar tarayya. To a matsayin mu mun yi alƙawari da mu iya iyawar mu da ni da shugabana Malam Ibrahim Shekarau saudanan Kano muga cewa kasafin kuɗin banan Allah yadda an saka kuɗaɗen da za a tabbatar da cewa ana biyan pensioner haƙinsu akan lokacin da ya kamata.
Honorable Kabiru Alasarrum kenan shugaban kwamitin kula da lamuran ƴan fansho na majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya. Da yake dai magana muke yi ta haƙƙin masu haƙƙi a sha'ani na mulkin siyasa, wannan batu bai wuce ribar da talaka ke samu ba a dalilin zabe kenan. Daga cikin ribar kuma akwai ƴan siyasar da suka yi amannar cewar shi kansa samun mukami yana cikin ribar kirgawa wanda a yanzu ba da masu sima mai mai ke cewa gwamnatin Buhari fa ta yi tuya ta mance da albasa a wannan fage.
Jawo hankali ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi mantuwa ne koko Allah Ubangiji ne bai tunatar da shi ba akan duk makaman da ya rarraba a Najeriya. Mun iya kokari an yi kokari amma an yi tuya an manta da albasa. Ya kamata a ce an duba da irin gidan baban kowa wanda duk wani gwagwarmaya tun daga fitowar ka takara har ya zuwa yau muke ta bada gudunmuwa akan tallarka. Irin ƴaƴansa yanzu kamar Honorable Sani Ibrahim Ahmed baban kowa foma dan majalisa namu na karamar hukumar Nasarawa kaga dan sa ne, ya kamata a ce koda irin ahalin gidan na an dauko wani an zaka bashi a jikin federal gamma a san cewa an tuna da irin gidan baban kowa.
Da sun bada gudunmawoyi domin a basu mukami.
Alhamdulillah rabbul alamin. Ai muna daga cikin wanda ran da aka karbi janar Muhammadu Buhari a siyasa. Mu ne muka fara lika fasta Buhari tun daga multara har garin mai mujiya.
Gori ne da ya tashi ke.
Ba gori bane ya tashi bafanyo. Ka tsaya ka duba ga yanzu lokacin da aka ba certificate din sa a Eagle Square din nan. Fasta muke sawa a jikin mu tankan ruwan zafi ta zo ta bata taka mu saboda soyayya kuma ta dalilin mu gidan baban kowa muka yi wannan gwagwarmaya.
kwalliya ce mutum ya kudin sabulu ba kenan
to babban yo ko da dai a ce kwalliya ta biya kudin sabulu a irin nan dan da ya a jihar Kano da makaman da ya bar amma yayi tuya ya manta da albasa domin ina tuna da ranar da aka bai certificate din sa a Zamfara wallahi sanu baban ko wannan shine wanda ya dau nauyin mu
da aka rashin raka ba su a gwamnatin kamar yadda kake kira zai haifar da illa ne ga gwamnatin
to alhamdulillah mu ba ma so wannan abu ya kasance cewa ma ya haifar wa janar Muhammadu Buhari matsala a Najeriya
Raba bakin Badamasi Sima Maimai kuma gwada misali daga jagorori a fannin yin aikin kwarai domin al'umma. Idan ba a manta ba a litinin din nan gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai ya kai dan sa makarantar gwamnati wanda hakan ke ci gaba da janyo hankalin mutane kowa na tufa albarkacin bakin sa. Dattijo Magajiya Lawa yana cikin wadanda ke fito da dacewar hakan na kuma ribar da hakan zai haifar ga talakawa masu zabe.
Wannan abin yayi wa talakan Najeriya musamman wanda suka ga shekarun jiya suka gajiya dadi dalili a baya dan mai faskare za su zauna da dan sarki dan mai sai da ruwan garuwa za su zauna da dan minista a banci daya a aji daya su yi karatu tare saboda haka a daidai wannan lokacin ne yasa kasan nan take da hadin kai take da martaba kuma ake mutunta juna tsakanin talakawa da masu mulki wanda sabanin yanzu an ja layi bangaren masu hannu da shuni daban a wanda bangaren talakawa daban wanda a kadamin nan da ake ciki gaba ɗaya an kashe talaka kashi 70% na talakan Najeriya gaba ɗaya an kashe su duk kwakwazan da ake yi karatu a kai yara makaranta babu
amma idan dai har kana yaba gwamnatin jihar Kaduna bisa wannan abin da yi me zai hana ba za ka yi kira da gwamnatin ka ta jihar Kano ita ma ta koyi da shi ba
ai ba ma jihar Kano ba din Najeriya ya kamata su dauki wannan salon domin shine zai sa talakan Najeriya da cewar ba sa kyamarsu wanda wannan shine zai sa Najeriya ta zauna lafiya ta samu cikakken hadin kai a zama bai daya tsakanin talaka da masu hannu da shuni
Dattijo Magajiya Lawa kenan dan siyasa a Kano Makomata mulkin siyasa dai tana da alaka da tasirin kalubalen da ake fuskanta a cikin kowace jam'iyya wanda lissafin da ake yi ke bawa wasu tsoro musamman game da abin da zai faru a shekarar zabe ta 2023 Habibu Saddam Makwarari ina ganin lokaci yayi da za a hada kafafu waje guda domin kare kimar bukatar kai gabanin zuwan wancan lokaci
da ranar wanka ba boyen cibi musamman ma waɗanda muka to da su daga ANPP da waɗanda suka to daga ACN da waɗanda suka to daga CPC domin 2023 mu kare mutuncin APC mu kare mutuncin mu kare mutuncin Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin wata guguwa za ta taho ta gudunya da kanin wani domin ba za mu bar waɗannan ƴan abba zama gida daram din ba su je su numfasa a shamu basalla 2023 saboda haka ku zo mu haɗe kayan mu fitar da structure mu wacce za mu tinkari 2023 domin mu kare mutuncin mu kare mutuncin waɗanda suka yadda da mu suka to da mu domin APC din nan gaba daya mu muka sayar da gidajen mu mu APP da CPC muka zo muka gina ta to ba za mu bar wa'ansu ƴan kalaran siyasa ba su zo su shamu basalla a 2023
domin da su al'umar jihar Kano sun ga gazawar
ina gaya maka babu wani zancen gazawa idan ka dauko gwamnatin Malam Ibrahim Shekaru wacce aka yi ta a baya an taimaki dan Mekara an taimaki dan Mek
ta kuma wannan tai gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje
wannan gwamnati ina gaya maka ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta gina jihar Kano ta taimaki
dan Mekara ta gina jihar Kano gashi nan ana gani an watsi da dukkan al'amuran da suka shafi al'umma
wani da al'amuran ga baban nan ka je ka gani loko kalkal da aka yi a jihar Kano kuma ga yanzu gashi an yi karkara assalamu alaikum titi ma sai an yi kilomita kusan guda 1000 a ofisin garin Ali da makamantan wannan
amma ya ina na cikin binni waɗanda ake gani aikace aikace ne waɗanda ya shafi al'umma duk wannan gwamnatin ta watsi
ina ga ma gaba ga hukumar karma tana yin iyayen ta ba gaba kuma ta gabar ta yin ma ana kai education din nan ma da aka yi ba aiki bane idan ma ba gaba dan me kar da dan miyalo ba ilimi ba ina ganin cewa duk abin da zaka ya zama lami
Madashi Habibu Saddam Makwarari dan siyasa a jihar Kano. Kalaman nasa dai sun saje da muradin gamayyar kungiyoyi da ke fatan samun makoma ga dukkanin waɗanda suka taimaka wa gwamnati da kuma nasarar dukkanin mabiyanta. Yayin taron saka dan ba game da wannan manufa, Kabiru BBC Dala ya ce suna fatan dukkanin ƴaƴan gamayyar kungiyoyi su samu makoma a mulkin siyasar da ake yi tunda dai dan riba ake kasuwanci.
Wannan tallabi da kuka ga mun fara ga ESCO na jiha wasu daga ciki za mu ba da tallafi na kayan sana'o'i da muka samu da kuma tallafi na dan abin da za a je a rike a jajari wanda muka samu kuma za mu ci gaba da bi lungu da sako da ofisoshi na jami'an gwamnati domin samar da irin wannan abubuwa don mu ci gaba da kare mutuncin ƴaƴan gamayyar kungiyoyi dole ne na yi godiya ga mai girma deputy gwamna da mai girma shugaban karamar hukumar Kumbotso wanda ya ba mu tallafi da Alhaji Hassan kawo na affairs wanda yake hukumar NADA wanda ba abin da yasa a gaba illa taimakawa matasan jihar Kano da harkokin sana'o'i da tallafa musu da kayan sana'o'i wanda ya bawa gamayyar kungiyoyi wannan kayayyaki domin mu zo mu raba muku aje a bude masana'antu domin a cigaba da kare muku kuna saboda haka Allah ya mai girma gwamna da mataimakinsa da duk wanda ma ya isa a wannan harka wanda suke taimakawa a yan jami'a mu ne musu godiya kuma wannan abu da muka samu zamu cigaba da bin kananan hukumomi da ofisoshin gwamnati wanda muka san suna da kokari wajen fito da tsarin yanda za a taimakawa matasa domin mu zo mu cigaba da kare muku mutunci.
Sashin yaki na gamayyar kungiyoyin tallata manufofin gwamnatin APC a Kano, Kabiru, BBC da Laya. Da yake batu muke yi na kungiyoyin tallata gwamnati, zamu je ga cigaban kalaman manajan director na hukumar Nantan Ramp, Yahaya Adamu Garin Ali. Lokacin da APC Media Forum tsagin su Umaru Mai Shinkafa suka kai masa ziyara kenan, inda yake tabbatar da muhimmancin kungiyar tare da kira ga dukkanin mabiyan su su kiyaye da gudanar da ayyukan da zasu hana gwamnati sukuni.
Domin nema ake yi a sa gwamna a karkata hankalin a kan maganan harkar maganan waye zai gaje shi wannan lokaci bai yi ba babu wani da ike fitowa ike kara gwamnati ike nuna wa talakawa muhimmancin gwamnati da aikace aikacen gwamnati sama da kungiyar Media Forum dukkaninmu yan jam'iyyar APC ne yana da kyau a samu a hada kai domin a gudu tare a tsira tare kuma ina so ne kira gare da ku dakatar da mutanen da suke kiraye-kiraye akan maganan harkan gwamna a jihar Kano lokaci bai yi ba yanzu muka fara ko kwamishinoni ba a yi ba duk mai kawo zancen gwamna ko daga ina ko daga Kano ta kudu ko Kano ta arewa ko Kano ta tsakiya to ne ma yake ya hada mana rigima a cikin jam'iyya saboda haka ina kira ga ƴan Media Forum na kowane bangare da ma ba ɗan Media Forum ba ɗan jam'iyyar APC a jihar Kano da a dakatar da irin wannan domin wannan ba zai kawo mana zaman lafiya a cikin jam'iyya ba ba zai ba wa gwamna dama da kwanciyar hankali ya ci gaba da mutane aiki ba.
Honorable Yahaya Adamu Garin Ali kenan babban director na hukumar da ke kula da titunan karkara da kuma bunƙasa harkar noma. Kowa dai da kiwon da ya karbe shi wai makwacin mai akuya ya sayi kura. Matashi Abdullahi Sakarma ya shigo wannan fili yana ci gaba da kokawa game da lalacewar wasu hanyoyi da ke yankin su na karamar hukumar Kiru.
Ba zan gaji da magana akan wannan guri ba. Yanzu an zo da bonnet a lokacin da manajan lokaci ya riga ya kure sun ce ba sa bukata a gyara musu wutan su da haja na majibibi ta gyara musu. Ya faɗi falabala sun faɗi an kasa gyarawa sama da shekara na ko bale ya hau abdominal ko fa zai tsaya biyu secondary school din su kwanan ya kware yanzu ba magana zuwa makaranta ga magana ita karkanta hanya shiga garin kamanda ana alfari da wannan mazaban amma ƴan siyasa suna ga yaran cewa ba mu da manya a wannan lungu yasa ba ruwan su da mu
to amma wani ba zai ga kamar laifin ku bane tunda kamar yadda kalaman ka suke tabbatarwa an dade da wannan matsala mutanen nan sun zo kun zabe su kun ƙara zaba su a karo kusan na uku
eh to gaskiya ne mutanen muna da nasu matsala wanda lokacin zabe yi za zo a watsa musu abin da bai ta karya karya ba amma mun dau mataki na gyara tunda yanzu muna da masu ilimi daban-daban a wannan mataki duk wani mataki da za ake nema da kan gona shugaban kasa chairman dan majalisar jaha zamu yi fitowa mu nema asali ma muna bukatar yanzu karamar hukumar kira don ga shifting mazabu na duk wani takara da ake bukata
wannan bai zama ihu bayan hari ba
a'a ai da shirin lokaci siyasar ne yanzu aka fara ta muna kyauta wa mutanen lungunan zato muna kyauta kuma mai girma gona da muke kira a gare shi tunda ya san ƴan ƙauyen nan sun yi shi wannan karin 100% zai wani abu akan wannan gada da ya san mutanen nan kuma hanya ce fa direct fa har karamar hukumar rogo
amma baka jin cewa watakila magana kake shi bai ma kai ga san matsalar ba
ya san da wannan matsalar hakimin mu na karamar hukumar kiro ya faɗa masa halin da mutanen wannan ba'awa suke ciki karkashin jagorancin daga can mu gaba daya sakarma maska ko toku da ba'awa
shin aka faɗa masa wani mataki yace zai dauka
ya ce in Allah ya sa da zai zama sillin share mana wannan hawaye
a wani lokaci
a wannan tenon da muke cikin Allah ya sa
madashi Abdullahi Sakarma dan siyasa a Kano cin kuwa daga karamar hukumar Nasarawa jiyowa muka yi wasu kalamai da honorable Lamin Sani ke yi dangane da nagartar sakataren ilimi mai barin gado da yake ganin dacewar yin koyi da shi daga sabon sakataren ilimi na wannan karamar hukuma
da abubuwan da ya shafe su da kuma mai nan su da waye duk yana fa magana iya su
Honorable Lamin Sani shugaban karamar hukumar Nasarawa. Nan gaba kadan dai zamu leka kotun sauraron kararrakin zaben kujerun majalisar dokokin Kano. Amma kafin nan bari mu leka karamar hukumar Tarauni domin daukar kalaman ummara gidi-gidi wanda ya leko yana martani ga Ismail Awilu wanda ya soki matsayin sa na neman tumbuke shugabancin dattawan APC a wannan yanki saboda gajiya da shi.
Magana ce ta al'ummar karamar hukumar Tarauni suka ce a fada cewa sun gaji da mulkin Alhaji Talle kuma ba wai gajiya bane a'a sun ce a kira shi da baba Alhaji Talle shekarun sa sun ce yayi hakuri ya koma gefe guda ya ci gaba da yi wa Annabi salati a kawo matashi a daura shi akan kujerar wanda zai taimaka wa dan majalisar tarayya wanda duk wasu abubuwa da za a gabatar da su a cikin karamar hukuma ya zamto lungu da sako komai ya kai ga inda ake da bukata
ba da wasu shine wai su al'ummar karamar hukumar Tarauni ba su da murya ne da sai aman Umara kadai ake ji
eh to ai mu suka zo suka samu kowace mazaba muna da wakilai waɗanda suke muke tare da su magana ce dai ake yi ta kokar ci aman ai ba san sa bane ba mai uba ne a wajen mu
mu ma sai ka ce ba san sa ne ba kai ba
ke magana in fasin ba da yawun al'ummar karamar hukumar Tarauni
gangami an hada an ce yau gashi mun tsaye da matsaya guda ɗaya wani ba jagoran mu bane
to yanzu a jira nan da taki kadan zamu zo zamu gaya wa al'ummar jihar Kano da mai girma gwamna da al'ummar da ke sauraron kafafen yaɗa labarai a san halin da karamar hukumar Tarauni take ciki a san shi kansa ciyaman hoto ne ko yana da amfani a cikin karamar hukuma
Umara gidi-gidi kenan dan siyasa a karamar hukumar Tarauni yanzu kuwa zamu yi duba ne ga wasu hukunce-hukunce da kotun sauraron kararrakin zaben kujerun majalisar dokokin jiha ta yi a kananan hukumomi uku da ke Kano kotun dai karkashin jagorancin mashari'a nayi a Ganaba a yau ta yi hukuncin soke zaben wasu akwatuna a wasu mazabu da ke karamar hukumar Madobi cikin karar da Zubair Mahmuda ya shigar kenan yana kalubalantar Kabiru Yusuf Ismail dan jam'iyyar APC cewa ba shine ya ci zabe ba mazaban da kotun ta yi umarnin za a sake zabe a wasu akwatunan su dai sun hada da Cinkosu da kafin Agur da kuma Kubaraci duka a karamar hukumar ta Madobi sai dai kuma ba haka lamarin yake a karar da Abubakar Zakari ya shigar yana kalubalantar Lawar Rabi'u na jam'iyyar PDP a Tarauni ba domin a wannan yanki mashari'a nayi a Ganaba ya ce Habu PA bai gamsar da kotu da cikakkun hujjoji kan korafin da yake yi ba cewar an yaba gudi a zaben da kuma kada kuri'un da suka wuce kima a da haka ne kotun ta kori wannan kara tare da tabbatar da cewa lallai Lawar Rabi'u shine wanda ya ci zaben a wannan karamar hukuma ta Tarauni Wakilin mu Bashir Muhammad Inuwa ya ba mu labarin cewa hukuncin kotun ya hada har da karamar hukumar Bebeji inda Husaini dan birnin Jibrin na APC ya shigar da kara yana kalubalantar Abubakar Ubagaladima cewar ba shine ya ci wannan zabe ba to amma kuma ya gaza gabatar da shaidun da za su tabbatar da wannan koke nasa amma saboda haka kotun ta kori wannan kara dangane da batutuwan shari'ar da irin sakamakon da take haifarwa dai a yankin karamar hukumar Nasarawa akwai wasu yan kunji-kunji da mutanen yankin irin su Usman Muhammad Gama ke ganin akwai bukatar shigowar masu ruwa da tsaki domin da yi wa tufkar hanci.
Mun samu dan majalisar da ya shekara 8 to yana wakiltar karamar hukumar Nasara daga mazaba Gama a majalisar jihar Kano kuma ya yi shekara 8 masu albarka. To Allah cikin ikon sa bayan shekara 8 kuma Allah ya karba daga hannun dan Gama ya sake ba dan Gama. To mun yi tsammanin cewa za a yi shiru abubuwa su tafi daidai. Magana kai karan nan ma da aka yi to gaskiya al'umma mu yan Gama ba haka muka so ba. To kuma yanzu an je kotu ta yanke hukunci cewa gashi zabe yayi. To nake kira ga manya da Allah su zo su sa baki domin a daina mana dariya. Ana yi mana dariya cewa ba mu da hadin kai ya mu Allah ya ba mu shekara 8 sannan kuma ya sake ba mu wata hudu. Maimakon mu hada kai mu zo mu zauna a kirawo shi dan majalisa tsoho Lugard kenan. Da kuma shi wannan wanda ya ci a zaunar da su manya su nuna musu cewa a sa ainihin ita mazabar Gaman da kuma karamar hukumar na don a gaba to sai gahi mun je muna ta turje a gaban
mutumin da yake ganin bai gamsu da yadda aka bayyana cewa ba shine da nasara ba kuma zai zo ya ba abin da yake gani ba daidai ba
ai wato al'umar ya kamata a duba saboda misali ai ba a ce laifi bane in ya kaito amma muna ganin mu tunda mu Allah ya ba dukkanin mu yan Gama ne to shine muke ganin ya kamata a ce ayi hakuri tunda an yi zabe ga wanda aka ce ya ci
Usman Muhammad Gama kenan dan siyasa a nan Kano kafin mu yi sallama a madadin dukkanin ma'abota shirin kowane gauta muna masu mika sakonta aziyar mu ga ƴan uwa da iyalan margayi Alhaji Abdullahi Shehu Kibiya wanda ya rasu yana da shekaru 69 a duniya kuma ya bar ƴaƴa 14 da mata guda biyu yaya ne da ga sarkin Fammar da kuma dan majalisar dokokin Kano mai wakiltar Kibiya Honorable Garba Shehu Fammar an dai jana'izar sa kamar yadda addinin musulunci ya tanada kuma ana zama makoki a gidan Garba Fammar din da ke karamar hukumar Kibiya da fatan Allah ya ji kansa da rahama kuma ya kyautata makwanci idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Baffayo Khalid Shatima da Adam Suleiman Ibrahim Ishaq dan uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a